na al'alfiya fi al'adab al-shar'iyya na babban malami al-hafiz al-imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardi. Yau zamu tashi darasi na 59 a fasalin da malam ya sanya a yau, shine an-nikahu wa ishratu az-zawjati wa adab al-jima' wa al-qasm. Zai magana game da an-nikah, ladubba da ya shafi aure, wa ishratu az-zawjati da zamantakewa na iyali da mata, wa adabul jima da ladubba na tarawa da iyali, wal qasm da rabon kwana ga wanda yake da mace fiye da daya. Duk zai yi ishara zuwa ga waɗannan, kamar yadda muka faɗa, kowane daga cikin waɗannan gabobi in ka dauka yana da hukunce masu yawa. To amma akwai abubuwan da ya kamata a ce mutum ya sani game da abin da ya shafi irin waɗannan al'amura, ko da ba duka ba, amma dai dole ka san mafi yawa daga abin da ya shafi dokoki ko hukunce na shari'a akan waɗannan. Yanzu zai ma ishara zuwa ga wasu ragowa, kuma sai ka koma ka yi karatu. Amma wannan abin da yake kawowa galibi ishara ne, nuni ne ɗan kaɗan, wanda gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya sani game da waɗannan al'amura. Wanda zai yi aure namiji ya san menene hukunce-hukuncen da yake da alaka da aure, mace ta san menene dokokin da shari'a ta musulunci ta dora mata akan aure, ya ake neman auren, ya ake zamantakewa, me yake bata auren, wani ladubba ya kamata a kiyaye a cikin zamantakewa auren, da abubuwa da yawa. Sannan wanda yake ya yi aure fiye da ɗaya, yana da mace fiye da ɗaya, akwai ƙa'idoji na shari'a wanda ya wajaba ya kiyaye, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, mafi ƙolon ruwa shi ne adalci. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, bayan an ba da dama game da yin aure fiye da ɗaya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, an ba da dama sai aka ce to amma akwai ka'ida ta yin adalci, in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba, to ku yi aure mace ɗaya kadai. Aure a musulunci yana daga cikin abin da aka kwadaitar a cikin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cewa duniyan nan, tunda aka saukar da annabi Adam da nana Hawwa, za a ci gaba da zama ana rayuwa har zuwa ranar tashin alkiyama, kuma za a hayayyafa ne ta hanyar aure. Kuma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya auratayya a cikin kowane abu, domin Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, ya zama wa'azi ne gare mu cewa Allah ya sanya wato auratayya a cikin halittarsa. Ya ce wa min kulli shay, kowane abu ya sanya zawjaini, nau'i biyu na aure a ciki. Wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya ta, hakan ne duniya za ta ci gaba da wanzuwa, halittun Allah ba za su kare ba har zuwa ranar tashin alkiyama. Sannan kuma aka bayyana ladubba na shi aure din, har abin da ya shafi zamantakewa na tarayya tsakanin miji da matarsa, da abin da ya kamata, nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna shi'tum, akwai ka'ida da ladabi na musulunci. Sannan kuma ga wanda bai iya yin aure ba saboda wani uzuri, sai aka ce ya yi wa kansa linzami da yin azumi da rinse idanu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron matasa, duk wanda zai iya aure a cikin ku ya aure. Amma idan bai iya ba fa, me yake ma aure? Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj, zai sa mutum ya rinse idanu ya tsare kansa gabanin sabo. Fa man lam yastati', amma wanda bai iya samun dama aure ba saboda ɗaya daga cikin dalilai, ko dai babu dukiya ko kuma bayi da lafiya auren, to kaga wannan an togace su anan. Wanda bayi da hali na dukiya sai aka ce fa man lam yastati', ko dai bai iya samun dukiya auren ba, ko kuma bai da ikon auren fa alaihi bisawm yayi azumi domin ya kame kansa fa innahu lahu wuja ma'ana dai ji abin da kake magana game da zamantakewa akwai ka'idoji da laduba na shari'a ya akwai ka'idoji da laduba na shari'a waye kamata mace ta aura waye kamata namiji ne mu aurenta duk akwai dalilai akai a cikin shari'a zamu takaita abin da malam ya kawo ragowar kuma kamar yadda na faɗa zaka ji su a wani karatun anan malam ya fara cewa abaha lana fi'lan nikahi wa sannahu lima sha'a fina min nama'in mu'awwadi abaha lana Allah ya halatta mana fi'lan nikahi yin aure wa sannahu ya sunnanta shi lima sha'a fina saboda abinda Allah ya so a cikin mu min nama'in cewa mu ci gaba da hayayyafa da karuwa mu'awwadi wanda wannan ne hanyar da Allah ya hukunta cewa dan adam zai ci gaba da wanzuwa a bayan duniya har zuwa tashin alkiyama ta wata hanya ta hanya aure Allah ya halatta dan adam ya ci gaba da ainihin wato yaduwa ta hanyar aure saboda haka aure sunna ce ta mutanen kirki hatta annabawa da mursalai suna yin aure dan karka dauka a cewa mutanen kirki salihai ba su aure ba haka bane annabawa ma suna aure karka dauka cewa in ka yi aure yana nuna mana yawan imanin ka ko tsoron Allah ba haka bane annabawa ma suna yin aure ai ba wanda yafi tsoron Allah amma su ma suna aure karka dauka kin yin aure shine alama ta salaha cewa ai kai mutumin kirki ne saboda ka ba za ka yi aure a mutumin kirki yana aure shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitata lokacin da waɗannan matasa uku suka zo gidansa suke tambaya ya yake rayuwa kuma da suka ji labari suka ga cewa to ai su a wajen su kamar sun ka annahum takalluha dan ga abin kadan ne dan me an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da iyalai duk wanda yake da iyali ya san dole yana bukatar sai ya kula da su za su dauka ma hankali wani lokaci ko ba haka ba sannan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi kuma yana ajewa yana bacci kuma yana sallah sai suka ce a su wata kila ai shi saboda Allah ya yafe masa shi yasa ba sai yayi abu da yawa ba sai ce a fa inni atqakum lillahi fa inni akhshakum la atqakum lahu na bi ku tsoron Allah na bi ku takawa amma sai ce fa inni asumu usalli wa anamu wa asumu wa aftir wa tazawwaj an-nisa sai ce fa man ragiba an sunnati falaysa minni na fi ku tsoron Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma ina yin sallah kuma ina bacci ina yin azumi kuma ina aje azumi wani lokaci kuma ina da iyali a tazawwaj an-nisa matan shi matara sallallahu alaihi wasallam kai matarka daya ko biyu shi tare yake da shi kuma manzon Allah ne to kaga ashe aure baya hana ne bin Allah baya hana bin Allah kuma wai karka dauka tsoron Allah ka shine karka yi aure a ba haka bane wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah ya aiko manzanni ya ba su mata da zuriya aya wannan abu ne na alfahari abu ne na abinda Allah yake so ayi aure kuma a yayyafa an gane ko kar mutum ya dauka cewa ai irin yadda nasara suke yi sai a ce ana gudun aure wai saboda abota Allah a'a shi ma auren bauta Allah ne shi ma rike yaya da tarbiya bauta Allah ne an gane ko saboda haka sunna ta ubangiji ya halatta mana aure saboda ci gaba da hayayyafa kuma kirki to me hukuncin aure wajibi ne ko mustahabbi ne ko haramun ne ko makruhi ne ko kuma ja'izi ne me hukunci wannan su ne ahkamu shari'a guda biyar ko abu ya zanto wajibi dole ko ya zama mustahabbi in an yana da kyau ko ya zama haram an hana ko ya zama makruhi ba a so ko ya zama ja'izi mubah in ka yi in baka yi ba duk daya wanne ne aure a ciki me hukuncin aure sai malai yace wa madhhabuna istihbabuhu wa huwa wajibu wa madhhabuna madhhabar mu istihbabuhu aure mustahabbi ne ba wajibi bane a matakin farko aure mustahabbi ana so mutum mai lafiya mai iko yayi aure wawa wajibun amma yana iya zamowa wajibi ala khaifin min mu'natin mutawakkili ala khaifin ga wanda yake tsoro min mu'natin cewa zai iya yin mai al'anat shine saban Allah shine zina wanda yaji tsoro to ya zama wajibi a kansa mutawakkili idan yana da bukatar auren ba zai yi hakuri ba to ya zama masa wajibi amma idan zai yi hakuri ba wajibi bane musta'abi ne dan ba kai aure ba ba za ce kai laifi ba amma kuma sai in zaka yi miki zaka kame kanka saboda haka kenan aure a mazhabarsa ra'ayinsa yana da hukunci guda nawa biyu mustahabi ne ga wanda ma'ana yana da iko na yin auren yana da lafiya kuma zai iya rike matar mustahabi ana so in bai yi ba fa ba komai a kansa in ya ci ashi ba zai yi ba dama ya mustahabi ne ba wajibi ba in bai yi auren ba yana da hali yana da lafiya to ba za a ce da shi ya yi laifi ba dama mustahabi ne amma ya zama wajibi ga wanda yake yana da bukatar auren ba zai iya hakuri ba shi kan wajibi ne a kansa dole ya yi aure dan me dan kada ya aikata zina amma in zai yi hakuri shikenan wal yastafifil ladina la yajiduna kan hatta yughniyahum Allah min fadlihi idan mutum bai da hali bai da kudin da zai aure tunda ai aure sai da dukiya ka nemo matar sannan ka ajiye ta ka yi mata hidima sai da dukiya an baka da ita sai kai hakuri ka kame inji Allah ta'ala in baka da dukiya aure sai da dukiya wanda bai da kosici ba zai aure ba dole sai yana da dukiya saboda akwai nauye-nauye a cikin aure to saboda haka zai zama wajibi ga wanda ba zai iya hakuri ba yana da bukata ma'ana dole ya aure ko da me bai da hali dole ya je nemi abin da zai aure in yana da me bukata auren in yana da bukatar auren wa khudh min nasihin ya ukhayya nasihatan wa khudh min nasihin ya ukhayya nasihatan wa kun haziman wa'dhur biqalbin muayyad ma laiti wa khudh min nasihin ka rike nasiha zan maka nasiha ya ukhayya ya kai dan uwana nasihatan zan maka nasiha wa kun haziman ka zamo mai tsayawa da gaske wa'dhur biqalbin muayyad kuma ka kiyayi ma'ana abinda shari'a ta hana ka kayi abin da aka umarce ka zan maka nasiha cikin abin da zan koro nan gaba zan ma nasiha kayi riko da wannan nasiha da zuciya hazi tsayayyen zuciya amma fa ka kiyaye abin da aka gaya maka a cikin wannan nasiha yanzu zai jero maka wasu abubuwa da suka shafi auratayya yace zai ma nasiha kuma yace wa kun haziman ka rike nasihata bil azmi da kyau wahdur bi qalbin muayyad ja abinda kuma aka ce karkai to ka kiyaya da zuciya tsayayya ita ma karkai ga nasiha da zai maka wala tankihan in kunta shaykhan fatiyatan wala tankihan karkai aure ka aure in kunta shaykhan in ka fara girma a shekaru karka aure fatiyatan yarinya karama dan ba ta aka bace nasiha ta farko kenan wala tankihan in kunta shaykhan fatiyatan in ka fara girma to karka aure budurwa yarinya karama ta'ish fi dirarin aishi aw tarza bir radi idan kai kuwa ta'ish fi dirarin aishi zaka rayu rayuwa kuntatacciya aw tarza bir radi ko kuma ka rayu cikin abin da yake na kunci wanda ba zaka ji dadi ba me yasa ake aure dan a ji dadi amma ka auri wacce ta dace da kai saboda ko ta cutu ko kai ka cutu akwai abubuwa da yawa a cikin aure saboda haka ma nasiha ta farko in ka fara girma a shekara karka aure karamar yarinya fatiya saboda me ta'id fi dirarin aishi zaka rayu rayuwa ta cutuwa ko ka cutu ko ka cutar da ita saboda yarinya karama tana da son wasa da raha da abubuwa kai kuma in ka fara girma lokacin so kake hankalinka baka son hayaniya baka son wasu abubuwa na abin nan yarinta to kaga za ta samu matsala za ta yi maka abu na yarinta kai kuma kai ta fushi ita kuma kaga haka take za a samu daɗin rayuwa ba za a samu ga abubuwa da yawa wanda za a samu akasi to ya ce karka aure ƙaramar yarinya in kai ka fara girma a shekara dan me karka cutu ko ka cutar da ita nasiha ta farko ce amma ya ce wannan nisbi ne ya danganta wannan ya yi ne ya danganta akwai babba wanda yake shi yana iya rayuwa da karamar yarinya saboda me zai iya biye mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure na Aisha shekarar sa nawa wajen 60 wajen tattun ita kuma tana shekara nawa tara ta tare a gidansa. Kaga yarinya mai shekara tara ko ai karama ce, shi kuma kusan 60, kaga ai ya girma. Amma duk da haka ya zauna da ita lafiya lau, saboda me? Shi ya san yadda zai biye mata. Dabi'arsa ba irin yadda yana da haƙuri, yana da juriya, yana da abin da wataƙila kai ma an kana shi za ka yi. Amma mafi yawanmu za ka ga in mutum ya fara girma yana san, baya san hayaniya da yawa, baya san kaza, baya san kaza. To in za ka iya wannan kai ma, za ka iya haƙuri. In ana wani abu ta ce ina so yin kallo, ka ce ato bismillah zo rike ka faɗa take taka kikile ka ki ga me ake. Za ka yi wannan haƙurin, za ka iya cewa in an yi kaza a gida duk ka ɗauke kai. To kaga ya danganta, in za ka iya shi kenan. In ba za ka iya ba kar ka fara, don kar ka jawo kanka abin da kuma ba za ka mori auren ba. Za mu yi magana a kan alkafa'a, shi ne daidaito a aure. Babu shekaru a cikin kafa'a, babu shekaru, ma'ana daidaito a aure babu ishu na matsalar shekaru. In za ka iya shi kenan, in ba za ka iya ba kai ka san kanka, ko ba haka ba. Wala tanki an man tasmu fawqaka rutbatan, ga nasiha ta biyu. Wala tanki an, malace kada ka auri man tasmu fawqaka rutbatan, wacce ta fi ka matsayi rutba, matsayi. Takun abadan fi hukmiha fi tanakkudi, da'iman abadan za ka zama a cikin rayuwa da ita cikin kunci tanakkud. Dan me? Saboda ta fi ka rutba, matsayi, matsayi daban-daban. Ma'ana ka auri mace wadda take ta fi ka tattalin arzikinta ya fi naka. Haji ya ce masha Allah, kai kuma matsayinka kasa ne. To matsalar da za a samu sai ta rika kallon ka haka kamar yaranta. To kaga akwai matsala, kai kuma kai ne mai gida, kana jin kai ne sama, ita kuma tana ganin tunda ba ka da shi, ita ce. To za a samu matsala. Za ka iya ba da umarni ba dole a bi umarninka ba, za a yi maka kallon da ba shi kake so ba. Ko kuma a'a, rutba gidansu ya fi matsayinka, amma kuɗi ya sa ka je ka nema. Yar gidan masu arziki, yar gidan sarakuna, kai kuma kai abin nan camouflage, ma'ana kai shiga irin kai ma dan an ɗauka kai ma matsayinka, a ce matsayinka bai kai ba. To akwai matsala, saboda in kuka zauna ba za ka iya rike ta a matsayin darajar gidansu ba. Nan ma kaga ta fi ka rutba, ko ba haka ba? Za a samu matsala. To kar kai hakan ji malam, dan me? Saboda ana son zaman lafiya da biyayya a cikin aure. Amma in ka ki kuwa, takun abadan fi hukmiha fi tanakkudi, da'iman za ka zama a cikin rayuwa ta me? Ta damuwa, tanakkud, ta kunci. Saboda akwai abubuwa da yawa da a matsayinka na kai ne jagora za ka so, amma ba zai yiwu ba, sai ka ga rayuwar ba ta yi daɗi ba. Amma in ka aure daidai da kai ba, kowace ƙwarya in ji masu magana suka ce daidai kenan. In ka nemi daidai da kai sai ga an zauna lafiya. وهذا الامر جمله في اشتراطه الكفاءه فيه كمال التودد سيتي وهذا مغنى دنيكي مكا اتكين ونن لامري انا مكا رنسوا جمله في اشتراطه اكوي جمله نشردي الكفاءه نكفاءه شيني ديديتو شي اكي تو مي كفاءه ديديتو فيه كمال التودد ومن اتكين ديديتو اكوي كمال التودد cika ta soyayya da zaman lafiya, shine kafa'a. Kafa'a shine daidaito. To amma malamai sun yi sabani akan me kafa'a, cewa to wani daidaito ne za a yi a cikin aure wanda shari'a ta ba da dama. Yanzu ba mun yi magana akan cewa babban gida ka je ka nemi aure, ko gidan masu arziki, ko gidan sai a ce haramu ne, ba haramun bane. A'a, ana duba abin da zai biyo baya na zaman lafiya ne. Amma duk musulmi daidai yake da wa? Da musulmi? Ba wani musulmi da yafi wani, domin manzo Allah ta asama yake cewa la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajamin ala arabi, balarabe ba yi da wata falala akan balakan abin nan ba. Ajami shi ne duk wanda ba balarabe ba, sunan shi ajam ko jarbata ne. Su laraba suna ganin su daban ne, shi yasa su suka ce wa kansu, tunda su laraba ne, duk wanda ba su ba suka ce da shi ajam. Shi kuma Bahaushe ne yake cewa wanda ba shi ba, a kabila haka yake cewa Bahaushe kuma dan Barno, yanzu kai ba ka ce kai Bahaushe kabila ba, shi kuma ka je Barno sai ce maka me jiri jiri wai wanda ba shi ba jiri, haka yake cewa. Wato kamar ka ce kabila, shi kuma sai ya ce ma wai kai ba wai ba da tare ba, wai wani iri shine wani jiri, wani iri wato ba irin su ba, wani iri inda ba barbare, shi kuma haka yake wa wanda ba shi ba. Kaga yadda yake, kai ba Hausa yake ce kabila, to ai wanda ma ta kamata ku dama da shi ba barbare ya ce yake wani iri wato ba irin sa ba, shine wani jiri, haka yake. To kowa yana faɗa haka, to amma a ka'ida manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama da Balarabe da Ba'ajami bambancin shine ne, inna akramakum indallahi kawai takawa, wanda yafi daraja shine wanda yafi tsoron Allah. To kenan kaga ashe din musulmi ya dace da wa da musulmi, duk wata musulma daidai take musulmi ko wani iri ne ma'auranta, an gane ko ba wani abin nan fifiko, ba wani fifiko. Sannan kuma sana'a, ba wata sana'a da tafi wata sana'a a ka'idar shari'a, a idan shari'a da baduku mai abin nan mai gyaran takalmi da ɗan kasuwa a musulunci mai bambancin ha duk ɗaya ne, wannan sana'a ce halal, wannan ma sana'a ce, da mahauci da wanzami da ɗan kasuwa mai bambancin a shari'a ba ha duk ɗaya ne, sana'a ce ta neman halal. To amma a al'ada ba, akwai bambanci dangane da irin yadda mutane Larabawa, su Larabawan fa ba wai a wani waje ba, a'a a garin Makka misali, ka san ba kowane Balarabe zai ba Balarabe aure ba, saboda gida-gida ne, wani zai ga wannan gidan bai kai darajarsa ba. To ashe kaga mutane al'ada suke bambance kansu da shi, amma a shari'a wanda yake da daraja shine mai tsoron Allah, ba wani bambanci tsakanin wani da wani. To amma abinda shari'a ta bada doka shine musulmi zai auri musulma, kuma yana iya auren ahlul kitabi domin ya fi su daraja, an gane shine sama da su. Amma ahlul kitabi kafiri ba zai auri musulma ba domin tana sama da shi, domin imani shine kololuwar kafa'a, shine daraja. Saboda haka in bai da imani ba za ta aure shi ba, an gane bambanci. Amma ragowar to ku sani cewa yana da alaka ne da me, da al'ada, kuma al'adar mutane za a kula da ita domin a zauna lafiya, za a kula da al'ada don a zauna lafiya. Kar ka dauka a yi karatu an ce din musulmi da yake haka ne a karatu, amma kar ka je kofar da zaka ce salamu alaikum ustaz ne yake sallama, ce ya haƙuri ustaz, ya haƙuri. Saboda ai akwai inda su ba ustaz ke so ba ko, sai an ga motar da ka zo da ita sai an ga wane ne a fito, saboda mai su al'ada suna duba, ko kuma a ce gashi kana da daraja din, amma sai a ce me ye sana'arka, gashi dai kana da motar kana da kaza, amma kawai dan sana'a kaza sai a ce a ba za ba, wannan al'ada ce. To amma in mutane suka ba al'ada duba da zamantakewa da zaman lafiya, shikenan wannan ruwan su ne. Idan misali ustaz ya je gidan abin nan mai hali ya nema aka bashi fa ni'ima madalla, ya dace, yana daraja. Ai manzo Allah me yace sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tarduna, dai wanda yazo muku neman aure in kun yarda da addininsa, ashe addini shine ne ma'auni, wa khuluquhu da kan halinsa, fa zawwiju ku bashi aure, haka umarni ne na annabi illa taf'alu, in ku ta mu ba ruwan mu sai ne kaza, to takun fitnatun fil ardi wa fasadun aris ko kabir, za ta mu fitina da fasadi, kun ce sai min kaza da kaza, shi kuma wancan ba mutumin kirki ba ne, a ƙarshe kun ba shi ɗauko ya je ya wulakanta ta, ina daɗi babu. Amma kun nemi wanda yake matsakaici kun ba shi an zauna lafiya, shi kenan shi ne riba. To saboda haka al'adar mutane in suna yi, to mutum ya yi ya duba al'adar don ya zauna lafiya abu ne mai kyau, babu laifi, an gane ku. Amma in ya kwankwasa aka ba shi dama fa ni'ima, aka rufe ƙofa sai ya juya ya je wani wajen dan a zauna lafiya, dan a zauna lafiya. Saboda kafa'a a ka'idar shari'a shine imani da hali na kwarai, addini da hali na gari, duk mai addini duk mai hali na gari kufu ne, daidai ne ya nemi aure a kowane gida. Amma kuma duk da haka ya fara duba me al'ada in zai je kai ce ah tunda ni ai alhamdulillah duk an mun shaida a duniya duk mun yarda wallahi masha Allah tabun gaba baya wuce ka duk mun yarda duk alhamdulillah ba mu taba ganin ka ci ba sai azumi eh wannan kuma ai riba ka ce kai amma in zaka je neman aure karka ce a malan na faje kai mun shaida eh zan ce wallahi kana tabun gaba kullum kana azumi ne dinan amma rahofa to Allah ya gafarta malan kai shaida kaza ne to yana da gidan kansa ce a ban sani ba ya sana'a sance eh to ke burgare shi a bashi hakuri Allah ya gafarta malan kaga sai kai hakuri tunda sun ce kai hakuri ko ba haka ba so ba mai tebur suke so mai shago ko babba saboda ai ya danganta da al'ada ko kuma matsalan ma an baka ita ba dole ka iya rike ta yadda za ku zauna lafiya ba saboda bukatunta irin gidansu ba za ka iya ba kaga shikenan sai a zauna kowa ya zauna inda ya kamata wannan kuma shari'a ba za ta ce komai akai ba an gane ku yawa ya rage na ku mutumin kirki ya zo ko ka gan shi mutawassit al-hal za ku iya ba shi aure shi ya fi dacewa inda yana da addinin kyan hali ko ta mu sai mai babban hali shikenan wannan ruwanku babban halin ya koro ta gobe saboda zai iya auren wata ma wannan ko matsalar ku ce ko ba haka ba tunda shi ai ba da matsala yana da hali zai iya to wannan al'ada sai ku duba abin da bai sabawa shari'a ba sai malai ya ci gaba da cewa wala targhaban fi maliha wa asasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunkahul mar'a li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu mutane ke kallo limaliha saboda tana da dukiya in ya aure mai dukiya zai samu sauki wannan wahalhalin cewa kawo kawo din ya huta kaga ai da dadi ya huta ya rage wa kansa kan shi ba za ce komai kawo ba kaga da dadi wali hasabiha ko kuma babban gida tana da nasaba mai abin nan kaga wannan ma riba ce duk inda aka yi aka kawo za a ce ai jikokinka ƴaƴanka ƴan gidan jikokin wanne shi kai ribar ka kenan shi ma abu ne mai kyau ba dai aibi bane ko ba laifi bane sannan wali jamaliha saboda kyakkyawa ce dama mutane suna son ɗabi'ar ɗan adam yana son kyau ba aibi bane wali diniha kuma a iya neman aure don me addinin mace haka mutane suke akwai wanda duk abin da aka mar shi dai addinin yake so akwai shi wallahi ba a rasa sai manzo Allah ya ce assalamu alaikum bi zati din fa alayka bi zati din amma ina baka shawara kai ne mai nan aure ka nemi auren mai addini in kai haka taribat zaka danki alheri hannunka zai danki alheri saboda mai addini ko da ba wancan uku akwai alheri a cikin aurenta idan kuma aka samu ga addini ga ɗaya daga cikin hukun fa ni'ma madalla aka samu duhu din ma to wannan dai da wuya amma an samu fa ni'ma yayi ko ba haka ba to amma kada ka tsallake addinin wannan hukun suna da matsala wani lokaci shine malai ce wala targhaban fi maliha wa asasiha kada kai kwadayin auren mace li maliha saboda dukiyarta wa asasiha da kadararta tana da kaza tana da kaza idza kunta za fakrin in baka da hali kai talaka ne tadhillu wa tuqtadi tadhillu wa tudhadi zaka kaskanta kuma za a danne ka zaka kaskanta kuma za a danne ka ma'ana ai maka istihadi shine ka zama ka zamo kasa ka aure mai dukiya dole ka lallaba kan kana san dukiyar ka aure mai wata sifa guda uku gidansu dole ka lallaba ta dan gidan da ma kakewa haka mai kyau lallaba ta saboda shi kakewa ko ba haka ba to amma in ka aure dan addini wannan ribar ba kaɗan ba ce nan ma ribar take amma yace kar ka kwadayi dukiyar ta da kuma kadarar ta asas abinda ta mallaka in kai haka kai kuma talaka ne to tadillu wa tudhadi zaka kaskanta kuma za a danne ka wala taskanan fi dariha ita mai kudin nan kar ka yadda ka aure ta shi amma a gida na zan zauna ka rika zuwa gidanta wala taskanan jinna fiha ba yake ma ala ta kana ji ne yawa wala taskanan fi dariha in ma ka aure ta to ka kama mata gida ta koma gidanka ita wannan mai halin kar ka zauna a gidanta inda aliya ko kuma a gidansu ita mai wannan nasaba da a ce za mu baka aure amma ga gidanmu za ka zauna za mu baka gida dan mun ga kai gidanka ba mu gamsu da shi ba mu muna da gida ko kuma ta ce ni ina da gidana ba zan je cikin matanka ba ko ba zan je gidanka ba saboda gidana ya fara ka to sai malai ya ce wala taskunun fi dariha inda aliya karka yadda in ka aure ta mai halin ka zauna a gidanta ko yar gidan manya ka zauna a gidansu ta samma idan anwa'a mannin mu'ajjaj in ka yadda ka je gidanta ko gidansu to kai hakuri ta samma za ka ji ko da kyau idan anwa'a mannin nau'i na gori mu'ajjaji kala-kala za a yi maka gori iri-iri kuma dole ka hakura inda ka koma gidanta ko gidansu to an bar kana da inda ka aura to dama hakinka ne ka ba ta wajen zama sai ka yi hakuri ta dawo gidanka in tana son zama da ka ganin sai ka zauna lafiya din na sai hama da yake ma wala khaira malai ce fala khaira fi man kana fi fadli irsihi yaruhu ala haunin ilaiha wa yartadi fala khaira yake domin babu alheri fi man kana fi fadli irsihi a cikin wanda zai yi aure amma ya zamo a cikin falala auren yaruhu ala haunin yana kai kawo cikin wulakanci wata tafiya da mareci mana da safe zai je gidan ko ya fita da gidan da yamma ya dawo gidan amma gidan da ake masa gori ala haunin a bisa wulakanci ilaiha wa yartadi mana ya shiga ya fita tafiya da mareci akan wulakanci domin ba gidansa bane domin ba gidansa bane an gane ko ko dai gidanta ne ko gidansu amma in nashi ne ba ko haya ya kama kaga shi yake da iko a wannan gida yadda babu alheri ba za ka mori auren ba wala tunkiran bazal yatiri tanakkudan watana tanal ajran wa husna tawadduni to yana maka nasiha ya kai mai aure wala tunkiran bazal yatiri kada kai wa matarka inkari kada kai mata ma'ana ka rika mata wato kyara kana yi mata ala bazli yasiri dan ta bada dan abu kankani daga dukiyar da ke gidanka ka kawo abinci ka kawo wani abu na amfani ta bada aro ta dan bada kadan to karka yi mata inkari karka yi mata inkari saboda matarka ita ai bisa al'ada ba ta da nata dukiyar ko ba haka ba kuma kai ba zama kake a gida ba makota za su bukaci alheri za su bukaci aro na abin da ka kawo na amfani to in dai abin da yake bai gagara bane dan abu madaidaici kada ka rika kyararta ko kai inkari dan ta dan dau abincinka ko wani abin amfani dan gishiri dan wani abin amfani ta bayar ko dai sadaka ko kuma taimakawa makota irin al'adar mata na cewa za ta turo ta ce ai me da Allah ba yaro da zai karbo min gishiri dan mai komai gishiri ka dan mana dan ba na magi kwaya dai da Allah ba ni da yaro da zan aika dan kaza ite na ya kare ba ni dai da Allah girki na karya lalace irin wannan abun ba a inkari wannan ne sai yake maka ban Allah ka daina inkari kana kyare iyali akan nan abin da bazul yasir dan ka dan tanakkudan saboda ma'ana ka zamo mai ruwa wanda kake ba ka so a taba ma abu a gida wasamih ka rika yin afwa musamaha tanal ajran zaka samu lada wa husna tawaddudi kuma za a kaunace ka da iyalin ka da makota sai wannan mutumin kirki ne wannan bai da mai mugun hali mai mugun hali shine wanda ba a yarda ko wani dan alheri ayi a gidansa a karka zama haka hadisi ya zo wanda aka rawaito cewa ina zaman Imam al-Bukhari ne ya rawaita hadisin Nana Asma yar Nana Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Asma tace ya Rasulullah qultu ya Rasulullah tace nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali malun ya Rasulullah ni ba inda dukiya ni ba inda wani abu da nake da shi na dukiya illa ma adkhala alayya Zubair sai abinda mijina Zubair dan Awwam ya kawo gida ni ba da dukiya sai abinda mijina ya kawo Zubair afa atasaddaq kuma na so yi sadaka na iya dauka in yi sadaka dan kadan kala sai manzo Allah yace tasaddaqi cha'in sadaka tasaddaqi kaga manzo Allah yayi ne kenan ya ba ta damar inde bil ma'ruf ne inde bil ma'ruf mana abinda bai gagara ba wanda ake na al'ada wanda ake na me na al'ada ai ana yi ko ba yi haka dabi'ar mutane ko ina take abin da yake na dabi'a ana taimaka wa makota ko wanda yake da bukata abin da bai gagara ba, amma za ta yi buduke baki ɗaya ta yi ta bayarwa ba, ta yi ta yi diba tana kaiwa tana ba ƴan uwan tana ba makota na har kuma tara a ba wannan ake wannan almubazzaranci, wannan almubazzaranci. Amma abin da za a taimaka wanda bai gagara ba, sannan akwai hadisi na biyu kuma da izinin mijin sai an nemi izininsa shi ma, sai an nemi izini in ya ba da dama cewa a yi to shikenan. Amma anan kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu laifi matar ta iya kyautatawa abinda ba zai cutar da mijin ba, ba zai cutar da mijin ba, manzo Allah ya ba ta izini sallallahu alaihi. Kuma wani yawan mata ai ba su da dukiya, su ba kasuwa suke zuwa ba sana'a suke yi, sai abinda ka kawo kai mijin shine suke iya sarrafa su yi sadaka su yi ihsani da shi. To in dai ba abinda na almubazzaranci ba ka ba su dama in jimalan wannan nasiha ce. Wala tas'alan amma ahitta wa aghid an awarin idha lam yazmum ash-shar'u turshadi, yace wala tas'alan amma ahitta, ka daina tambayar abinda kasancewa abu ne wanda aka saba, ahitta abin sabo ne, amana an saba al'ada ana yin wannan, karka tambaya. Wataƙila wata rana kana gida za a turo daga makota da Allah dan kishiri ya kare a san mun kana ji, to karka ce kai ashe kishiri na ma bayarwa ake makota ana turowa, shi yasa ake karewa, a karka yi ka kau da kai. Wala tas'alan amma ahid, abinda aka saba yi karka yi tambaya akan. Wa aghid an awari, ka kau da kai game da abinda yake wato na aibi ne ko kuma abinda kake da damuwa akai. Idza lam yuzmam ash-shar'u turshadi, inde ba abin zargi bane a shari'a, inde ba abin zargi bane a me, inde ba abin da shari'a ba ta yarda shi wannan kan ba za ka kyale ba. Amma idan abin da babu shari'a ba ta hana ba, to kada ka kau da kai, kada ka yawaita yin magana akai in ji malam an ga kau da kai. Akwai abubuwa da ake yi a gidaje wanda iyalai suke yi, ana buƙatar mai gida ya kau da kai, ba komai za ka sa ido ba, wani abin sai ka kau da kai. Wannan yana cikin ladubba na me zamantakewa, yana cikin ladubba na zamantakewa. Yace wa kun hafizan annan nisaa wada'iun, ka kiyaye, wa kun hafizan, ka zamo mai kiyayewa, ka sani wada'iun, mata da muke aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wada'i ajiya ce, amana ce a hannun, amana ce shine wada'i, amana ce a hannun, amana aka danka mana. Awanun, daidai suke da ribatattun yaƙi, ladaina a hannayenmu, haka manzo Allah ya tuffanta su sallallahu alaihi wasallam, cewa matayenmu kamar ribatattun yaƙi ne, idan aka je yaƙi aka ribace bayi suka zama suna karkashin iko, kaga sai abin da aka ce da su, to mata haka suke, mana ba su da, in aka aure su dole ko menene sai mai gidan ya bada izini, kaga sun zama ribatattu ke. Saboda haka amana ce a hannunmu kamar ribatattu ne, har fita da za ta fita sai ta nemi izininka daga gida, kaga ashe sun zama kamar ribatattu a hannayenmu. Yahfaz wasiyata murshidi, saboda haka kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi mana game da mata, ya nusar da mu, yayi mana irshadi, me yace mana, yace istausu bin nisa'i khairan, ku rike mata, ina muku nasiha an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina muku wasiya game da mata, ku rike su da me, da alheri, yace fa innahunna awanun indakum, domin su mataye kamar ribatattun yaki suke a hannunku, sai yadda kuka yi musu, ma'ana sai abin da kuka ba su suka ci, sai ayin da kuka zaunar da su, sai yadda kuka ba su izini, to saboda haka amana ce, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku rike amana na matayen da kuka aura. Sai ma da yace wala tufsiril inkara turma bi tuhmatin, kada ka yawaita inkari, shine yawan magana akan duk abin da aka yi a gida. Wala tufsiril inkara turma bi tuhmatin, cikin ladubba da zamantakewa, ba komai mai gida yake magana akai ba, akwai abin da in ya gani ma sai ya me, ya kau da kai, ya kau da kai. Wala tarfa anna sawta an kulli mu'tadi, ba komai akai zaka daga bulaliya ba, ma'ana ba komai akai a gidan zaka nuna baka yanta ba, akwai abin da in an yi sai ka kau da kai, koda baka ji dadi ba kai hakuri, in dai ba ya saba wa dokar shari'a ba wannan kan ba zaka kyale ba, wannan kan ba zaka kyale ba. Allah ta'ala da yake bayanin abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewa yayi a cikin Qur'ani وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم يقيها وون شاكي نما تنسى وون زنشي يتي أما ون زنشد نيدا كيني كيش غيا ورقوة فلما نبأت به وأظهر الله عليه أرفا بعضه وعارضا أم بعض تيكو تجيتي ووتا مغانا تكين أبو كالزمان باين ياتي مغانا نيدا كيتي سيتا ديتا غيا ووتا da Allah ya sanar da shi me yake sai ya bayyana wani shashi na cewa kin je kaza kin yi kaza wa arada an amma ba din magana yayi ba sai ya bar wani abu akwai abin da zaka yi magana akwai abin da zaka kyale ka kau da kai saboda dabi'ar mata an kace komai sai kai magana ba zai yiwu ba an kace to kenan ba abin da zaka iya yin shiru akai an gane ku to kaga sai yace ba komai zaka daga bulaliya kace sai kai magana sai kai inkari ba wala tuksir al inkara kada ka yawaita inkari turma bi tuhmatin sai a jefe ka da tuhuma a ce kai din nan kaza ne kai kaza ne kai kaza ne wala tarfa anna sawta kar ka daga bulaliya ba na kar ka rika nuna kin yadda da kuma abin nan wato kyara an kulli mutane ga duk abin da aka yi maka na ainihin wato ketare iyakar da baka so wala tatma anna sai an tukima wajajiha kalka yi kwaɗayi cewa matar sai ka miƙar da ita ta zamo miƙaƙƙiya threat a karkai wannan kwaɗayi in ji malam in ma ka yi kwaɗayi zai yiwu a ba zai yiwu ba ka ce dole sai ta yi ɗari bisa ɗari yadda kake so a ba zai yiwu ba kar ma ka yi kwaɗayi la ta kuma annaye ce karka yi kwaɗayi sai an tukima wajajiha cewa karkatar nan sai ka miƙar da ita a fama hiya illa mislu za'in murajjadi ita fa mace ba komai ba ce illa mislu dal'in kamar kashin hakarkare ne muraddadi karkatacce manzo Allah yace sallallahu alaihi wa sallama innan nisaa khuliqna min dal'in Allah ya halicce su daga kashin hakarkare wa inna awaja ma fi dhila'i a'lahu wanda yafi karkata a kashin hakarkare shine wanne na karshe a'lahu na karshe yafi karkata sauran kaga suna da fadi nan fa ya fi gashi a karkace yanzu wannan ka ce zaka miƙar da shi zai miƙe straight ba zai yiwu ba in da hafta tu kai mahu ka tartaute da karya shi wa in tarata in ka kyale shi ba yana nan yadda yake a karkace to saboda haka karkace sai ka miƙar da su a'a ka kyale sai da suke abinda ka samu na alheri ka karba da godiya abinda baka ji daɗi ba ka yi haƙuri ka kau da kai haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sai la yafruk mu'minun mu'mina la yafruku mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kyamati matarsa mu'mina dan me in rabiya minha khulukan saboda kare min akhar ko in kareha minha khulukan idan yaga abin ki a halin ta ai kaza rabiya min akhar kuma akwai abin da kuma zai yaba akwai abin yabo haka dan adam yake dama shi ma ya karkata ne ba dan adam bane shi ma shi ma nawa yake abubuwa wanda yake ba a daidai ba amma ita ma ta yi haƙuri shi ma sai me ya yi haƙuri da ita haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka nasihar malam yake cewa ka yi haƙuri kar ka ce sai ka miƙar da ita domin ba za ta miƙe ba akan yadda kake so amma dai za ka samu alheri a wajenta sai ka yi wa Allah godiya bisa alherin rashin daɗin kuma sai ka yi mata addu'a kuma ka yi haƙuri ka ce Allah ya miƙar da ita an gane ko amma banda sabo in tana yin sabo wannan ba za ka kyale ba wannan kan sai ka tsaya an gyara an gane ko ana nufin dai abu na mu'amalar rayuwa kana so ai maka abinci kafin ka dawo kai malamin makaranta ne karfe 2 ake dawowa kuma kana zuwa part time wani wajen kana so shi kana zuwa gida ka ci abinci ka in ka zo a ce ba a gama ba gobe ma ka zo ya su yi haƙuri in ya kama je ka sai a ware da wainan fulawa ka ci shikenan kai gaba eh ya za ka yi to sai ka yi haƙuri in ka ce dole sai ai da kake so ya za ka yi ko ba a yin ba kuma in ka yi faɗa sai ya canja faɗanka ba zai gyara wani abu illa dai ka yi nasiha ka ce a tausa ya mai gidan nan ko yake wa babu takalla ya kamata ku yi kaza ko ba haka ba da dabara da nasiha da abin nan dai har kuma Allah ya sa su fahimta amma in ka ce a kai kawai dole to in ba a yin ba sai ka yi yaya sai ga abin bai daɗi ba an gane ko to sai ka ladabi na zamantakewa dangane da kai da zaka yi aure. In kana da gidanka naka, to kada ka sanya ɗakin ka na kwanciya ya zama yana windonsa yana kallon titi. An gane ko? To akwai mutane marasa kirki, wani sai zo ya sa maka kunne yana jin me kake cewa, me yake faruwa. Shi yasa wannan kuma ladabi ne wanda mutane irin na da suke gane wannan. Shine hikimar da ake yin tsoro, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza. Ɗakin ka yana kan cikin gidan, ɗakin iyalanka. Amma irin mutanen zamani ko ka kama haya ya zama kai kake bakin kofar gida, duk wanda ya zo windon ka yana abin nan za a iya, a wannan kuskure ne, wannan ladabi ne da ya kamata mutane su gane, ko ba haka ba? Amma irin mutanen da yanzu mutum zai gaba ruwan shi kawai sai ce wai ya za a yi plan, sai ga yayi ɗakin kwanciya a bene, kuma wataƙila makocinsa ma yana bene, yana iya hango shi, yana iya hango shi, shi kuma bai damu ba, kaga wannan ba ladabi a ce, ko ba haka ba? Ko kuma ya yi bene, kai kuma gidanka baka yi dabara, ka yi ɗan rumfa, ka yi wane ne, yana iya gano maka duk ana yin haka zaga, wannan ba daidai ba ne. Malai ce wasu kunan fata fi gurfatin fauka sikkatin, wasu kunan fata mutum ya zauna shi ne alfata, fi gurfatin a ɗaki ya zama shi ne ɗakin kwanciyarsa, fauka sikkatin a bakin hanya, ya ƙulu ila tuhma albariyyil musaddadi, zai kai shi zuwa ga tuhuma, ma'ana mutane su rika ƙoƙarin jin me yake faruwa, albariyyil musaddadi, wanda yake shi kuma ya barranta daga yin abin da yake na aibi ne, gidansa ne. Zai yi maganganu, zai yi, in mutum ya shiga gida al'adar ta ba irin ta waje ba ce, ko ba haka ba? In ka shiga gida yanzu ba kamar yadda kake a masallaci ko a kasuwa ba ne, za ka sake a gida ka yi ta hayaniya, ka yi ta wani, ka yi ta maganganu wanda ba ka so na waje ya ji, to in kar ka bar ƙofarka ko ɗakinka yana inda mutane za su riƙa kai kawo, domin me ya ulu ila tuhumal bari'i al musaddadi, zai kai ga tuhumar wanda yake bari'i ne a musaddadi, wana yana kan daidai, tunda a gidanka kana da dama kai abin da ba ka yi a waje. To kuma wani sai ya rika, mutane akwai marasa kirki, sai ya rika kokarin ya jiyo a me yake faruwa a gidanka. Mu a nan Kano da yake al'adar garin, za a ga binnan ana raba garu da garu, ko ba haka ba? Shi yasa za a ga irin wannan ba kasafai zai faru ba, ko in dai ba taga ce ko abin nan ba. Amma akwai garuruwan da su kuma ana barin space tsakanin gida da gida, kamar ina Jos, kaga an yi gida sai ga an bar inda za a rika wucewa, kuma za ka ɗakin kwanciyar yana windon yana ta waje, wani zai iya zuwa ya kara ya ji maganganun da kake ko abin da kake a ɗaki, kaga wannan akwai matsala. Kenan kaga wannan ladabi ne da ya kamata musulmi ya gane cewa ya kiyaye domin sutura, domin musulmi ana so ba a son ka zama baka da sutura. Wa iyyaka ya hadha wa rawdata jimnatin, ya kuma dawowa dai baya dangane da neman aure, ya yi wannan magana kuma ya dawo dai neman auren din, yace wa iyyaka ya hadha, ya kai mai sauraro ina gargadar ka, wa rawdata jimnatin, kar ka je ka nemi aure na kyalekyale, na kyalekyale shine rawdata jimnatin, wannan ya zo a wani hadisi amma mai rauni ne, aka ce iyyakum wa khadra ad-diman, aka ce annabi ya faɗa, amma hadisi mai rauni jiddan, yace ina gargadar ku kada ku je ku auri kyakkyawa, shine khadra, abu mai kore kenan, addiman, amma a inda yake kuma wato fi mambati su, a mummunar mahaifa, a mummunar inda ya tsira. Malamai suka ce wannan hikima ce ta larabci, khadra addiman, akwai lokacin da ake zubar da kazanta, in an yi yasa an je an zubar da kazanta, an gane aiko kazantar mutane, an yashe masai, an je an zubar, a inda aka zubar da masai, in an yi ruwan sama sai ciyayi masu kyau su yi ne, koraye su cer, amma a ƙarƙashin mai suka zara kazanta, to irin wannan koda ya fitar da abu mai ƴaƴa, misali za ka je ka ci wannan ƴaƴan, kana tunanin a inda, to akwai mambatin su gida, mummunan gida, amma kuma ga su da kyan gani, amma kuma asalin tushen gidan ba tarbiya, ba tarbiya. Manzo Allah ya ce kar ka yi haka, hadisin dai yana da rauni, ma'ana akwai hikima in za ka nemi aure, ya koma wancan hadisin kenan, ko wanda ake ce ana auren mace saboda abubuwa guda, kar kwaɗayin wannan uku ya sa ka manta da me da abinda za a haifa maka na zuriya, kana kudin kudi, kana kudin kyau, kana kudin girman gida, amma babu tarbiyya, amma akwai mummunan hali. Sai ka ce ani ba ruwana, tunda dai akwai kudi ta karanta da halinta, ni dai su kudin a tunda kikyawati, ni dai ba ruwana, tunda gidansu waye, ni dai samu shiga. To ko za ka samu shiga? Saboda ƙarshe auren ba zai maka daɗi ba, saboda hazara addiman ne fi mambati a tsugashi, shuka ta fito koriya shar, amma me ya tushenta? Kazanta mummuna. To kaga hadisin da yana da ma'ana ko? Akwai ma'ana. Kada ƙyale-ƙyale ya sa ka rufe ido akan abinda shari'a ta gaya maka na addini, cewa in za ka nemi aure ka nemi mai addini don ka samu mai kyakkyawan ƙarshe, don ka samu zuriya mai kyau, don ka samu tarbiyya. Kada abin nan biyan wancan abin na kyau da dukiya da gida ya sa ka manta da wannan. Shi ne ce wa iyaka ya haza, ina gargaɗaka ya kawo wannan. Wa raudatu zimnati, shi ne raudatu zimna, wato kyan shuka da za ta fito mai ƙayi, shi ne raudatu zimna. Raudawa na kamar ka ce lambu ko ka ce gona mai kyau koriya. Ta tarji'u an qurbin ila aslihar raj, amma nan kusa za ka ga abinda yake mummunan nan ya haihu daga wannan abin. ‘Ya’yan da za su fito daga cikin wannan bishiyar da aka yi ta tuhu a ƙarƙashin wannan ƙazantar ‘ya’ya ne marasa kyau, ƙazanta ne. Saboda haka ina gargaɗa ka nisanci neman aure a inda yake mambar su mummunan gida. Saboda kawai kaga kaza a ƙarshe abin da zai biyo baya to abu ne wanda yake mummuna. Zuriyarka ba za su yi kyau ba, iyalinka ba za ka samu tarbiyya ba, sai dai ka zanta a gidanka sai abin da yake mummuna. Shi ya sa ma aka hana auren mazinaciya ko auren mazinaci, domin Allah ta'ala ya ce az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, waz-zaniyatu la yankihu illa zaniyan aw mushrika, wa hurrima zalika 'ala al-mu'minin. Duk wanda yake mummunar dabi'a kazanta karka aure shi. Mutumin kirki ba zai auri mazinaciya ba, kamar yadda matan kirki ba za ta yadda mazinaci aure ta ba. Azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, ka duba yadda aka daidaita mai zina da wa da mushrika. Mutumin kirki baya aure na ainihin mazinaciya, kamar yadda ita mutuniyar kirki ba ta auren mazinaci. Domin me? Wannan mummunar ɗabi'a ce, ko da an yi aure ba zai daina wannan halin ba, in ba an ci sa'a ba. Saboda haka duk wanda yake da mummunan hali, ko mashayi misali a ce a ba shi aure, ko mazinaci kawai don kaza ne don kaza ne, wannan abu ya yi muni, wannan abu. Saboda haka ba a san wannan, mutum ya nemi aure a gidan tarbiyya, a gidan addini, haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama. Shi ne ce wa harrim ala kullin nikahin lati zanat, an haramta wa mutum ko namiji ko mace kullin, wato kowane ɗaya daga cikin ko namiji ko mace ya aure, allati zanat, mazinaciya, ila taubatin, sai idan sun tuba, sun bankiza iddatin zidi, sannan sai idan in mace ce ta yi idda, ma'ana ta yi istibra'i, wannan abin da malam ya kawo shine abin da malamin suke faɗa. An ce kada a wuri mazinaciya, to in ta tuba fa ba za a rufa mata asiri a nema mata inda za ta zauna mata aure ba? To in ba ta zauna mata aure bai, ina za ta zauna? To sai suka ce idan ta tuba ya tabbata taubatan nasuha, babu laifi wani ya aure ta, amma da sharadi babu laifi, ba a aikata sabo. An gane ko? Ita matar, saboda me? Idan ta tuba sannan ta yi istibra'i, shi ne malam ya ce wa harrim ala kullin, an haramta kowanne daga cikin nikah allati zanat, auren wacce take ta yi zina, ila taubatin mazinaciya, sai in ta tuba sun mankida iddatin zidi, sannan sai in ta yi istibra'i, shi ne idda ta yi jini ɗaya ala sahih, in ta yi jini ɗaya ya nuna babu ciki. To in ta tuba taubatan nasuha, sai wani ya aure ta, don wannan shi ne zai tsare ta daga komawa cikin laifi. Ta samu wanda zai ba ta abinci ya rufa mata asiri ta zauna cikin, ko ba haka ba? Aka ce amma ba wanda zai aure ta, ya za ta yi? Wa zai kula da ita? Wani ahmadin, an rawaito daga imamu ahmad, in yabghiha min zinan biha fatawbatuhu shartun li aqdin muaqqadi. Imamu ahmad aka rawaito cewa in yabghiha man zana biha, idan wanda ya yi zina da ita kuma ya nemi aurenta fa, za a iya ba shi aurenta? Yace fatawbatuhu shartun li aqdin muaqqadi, ana iya ba shi aurenta, idan an yi musu haddi, misali matashi ne zai matashi aka yi musu haddi shikenan za a yi musu aure, za a yi musu aure fa tawbatu shartun, inda ya tuba sharatin cewa a yi musu aure to su tuba li azmi muakkadi a yi musu aure sai kuma su zauna, wannan babu nufin jiwa inda Imamu Ahmad cewa idan mutum ya zina da mace kuma ya nemi aurenta to shikenan inda ya tuba ita ma ta tuba sai a yi musu aure bayan kiyaye sharadi na kai istibra'i sannan kuma sun tuba su ne baki daya. Za mu dakata nan insha Allah kafin insha Allah da darsi na gaban nan ga sai mu kammala wannan fasali kafin mu yi hutu. Abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya ba mu wulada, Allah ya fahimtar da mu addinin mu ya ba mu iko aiki da shi, Allah ta'ala ya tsare mana imani mai zaunar da mu lafiya a kasar mu. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.